فيه، لا يزال لسانك رضوا من ذكر الله. سوف أخبرني بشيء أتشبث، ذاك أتشبث برفع الفعل، أتشبث سيدة صفاتي شيء بشيء أتشبث كوكا شيء أتشبث كي هو فعل الدولي سيدة ما خبرني لا أخبرني أخبرني بشيء أتشبث به خبر من أمر دو أنك كرنت يا عيدي بشيء أتشبث به هو أتشبث به كذي أمون أبو دزم مقالة أليوة وأن ذلك كيشي دائما أتشبث به أنا أتعلق به ذل كنك نمتا في كل أحوالي أقوى يدينا ندكي تكي sawar ina tsaye ina tafi ina kwance ina kishingibe ina cikin lafiya ta ko ina cikin rashin lafiya ta ina cikin samu na ko ina cikin rashin samu na ni kadai ne ko cikin jama'a ne duk wani yanayi da nake ciki yanzu ina rike da wannan abu sai annabi ya ce shi la yazalu lisanuka radwan min dhikrillah kada harshen kai ya bushe dan yi shatan da ambatan Allah wato harshen kai ya zama yana ambatan Allah akai akai shine ba da danye shatar wato akai akai ba kakkautawa ya zama na kode yaushe kana abin nan domin rububa anan da ake nuna shi da al-ishtigal bin ka shagaltar da shi ba zaka bar shi ba ka shagaltar da shi da ambatan Allah anan zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar da shi zuwa ga ambatan Allah bai ce da shi kai sai sallah ba bai ce da shi kai ta azumi ba bai ce da shi kai ta zakka ba ko kai ta sadaka ko kai ta fita jihadi duk bai ga mata wannan ba sai kawai ya ce da shi la yasalu lisanuka radwan min dhikrillah anan akwai nuna falalan zikiri ambatan Allah kuma akwai nuna cewa ambatan Allah jima'u kullil khair dukkan wani alkhairi zaka hararo to da karshen ambatan Allah domin wanda duk yake mai yawan ambatan Allah ne to dukkan waɗannan ibadoji na farko ba zai yi sake da na farilla ba sannan kuma zai yi na nafilfilin tunda dukkanin su wani bangare ne na ambatan Allah sallah wa aqimis salata li dhikri ko ka tsayar da sallah dan ambato na saboda ita kanta sallah ambatan Allah saboda wanda zai zama mai ambatan Allah ba zai kasa zama mai yawan da farko dai daman wajibi wanda ba a magana su dole ne zai sauke shi sannan kuma zai kasa ambatan Allah ta fuskar nafilu ba zai kasa ambatan Allah ta fuskar nafilu azumi ba zai kasa ambatan Allah ta fuskar sadaka ba dan haka duk abin da yake yi wato duk abin da yake na aikin ibada ne zai yi shi saboda shi mai ambatan Allah ne sannan kuma ambatan Allah har kullun yana kara yana wato kamar wani sinadari ne da yake karawa zuciya wato bawa kaimi idan mutum ya zama ambatan Allah ne kamar caji yake wa kansa ta fuskar ibada caji yake wa kansa ta fuskar sinaro girman Allah da halarto matsayinsa da bukatuwa zuwa gare shi shi yasa za a hatta a yanayin da ake kwafsa yaki ana jihadi ana kwafsa yaki Allah ta yi ya ayyuhal ladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katiran hatta a cikin yanayin jihadi ubangiji ya ce fathbutu wadhkurullaha to kada a wannan yanayi kuma manta da ambatan Allah shi yasa mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a filin daga haka zai daga hannu ya ta addu'a kana cikin wannan soke da sare-sare amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta addu'a yana ta addu'a saboda haka idan har mutum ya zama mai zikiri ne mai ambatan Allah ne a cikin yanayinsa kowane yanayinsa to za ka same shi kuma wato ainihin mai kula da dukkan wata ibada ce da Allah ta'ala ya ce yanzu dan za ka fahimci hakikanin menene zikiri idan ka ga mutum yana da'awar shi mai zikiri ne amma kuma baya kula da sallolinsa ko baya kula da ibadojinsa na wajibi da Allah ta'ala ya farlanta masa baya bada haƙƙin Allah na wajibi da yake kansa baya bada haƙƙin Allah na mutane da yake kansu ya zama mace amana ne macuci ne azzalimi ne kuma da da'awar ambatan Allah kaga anan zaka bayyana ambatan Allah da yake ba na gaskiya bane ba shine wanda aka ba irin wanda aka ce yayin in irin wanda aka ce yayin istiqama zai haifar masa tsayawa kam akan tafarkin Allah sai yasa a ce wai ga wani saboda yawan zikiri yawan zikiri yawan zikiri har ma ta kai yanzu yana jin yayin cewa shi ba yanzu ya zama zakirun mazkuru wato yanzu shi kansa ma yake wa zikirin ya wuce shi ya zama Allah yake ambato a'a shine Allah ba yanzu saboda ka shine zakirun kuma shine mazkuru kaga daga jin wannan kasan cewa wannan ba shine zikirin da musulunci yake zikirin da musulunci yake zai kara masa nutsuwa kuma zai kara jin girman Allah a zuciyarsa zai kara kankame shari'ar Allah ne amma duk wani abu da za a ce gashi in kana yi zaka zama kai ne ma Allah din ko zaka zama duk ibadu da ake yi na sallah da abin nan kai duk za su fadi daga kanka ba sai kai ba daga zaka san wannan cewa zikirin shaytan ne ba zikirin Allah ta'ala ba ne ambatan ba na Allah ba ne na shaytan ne saboda haka shi zikiri a kara kusanta bawa yake ga ubangijinsa karawa bawa yake sanin girman Allah karawa bawa yake soyayyarsa ga ubangiji karabawa yake makarkalewa da shari'ar Allah wannan shine alamar cewa zikirin da mutum yake yi zikiri ne na sunna zikiri ne wanda musulunci ya zo da shi sannan daga cikin hadisan da suke nuna falalar zikiri da ya kawo a nan akwai hadisan Tirmidhi hadisan Abdullahi bin Mas'ud da yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف النبي صلى الله عليه واله وسلم يكي جاء من قرا حرفا وده كانت حرف ده كون حرف من كتاب الله اذا جلتات الله عز وجل يكي فله به حسنه لنا ده cikakken lada da wannan والحسنه بعشر امثالها كل لاده kuma za a linka masa shi zuwa 10 to za a linka masa shi zuwa 10 manja bil hasanah falahu ashru amsalha wanda bi yazo da kikkiawan aiki to yana da irinsa 10 ubangiji zai linka masa 10 ubangiji zai linka masa har zuwa 700 har zuwa dinkin baninkin adadi ba iyaka wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un ubangiji da linnin kama wanda ya ga dama ubangiji wasi'un mai yalwar rahama ne kuma sani ne da aikin da bayan su ke yi saboda haka wanda zai karanta harafi ɗaya daga alkur'ani falahu bihi hasana yana da lada cikakke da wannan harafi guda wal hasanatu bi ashrati amsaliha lada ɗaya kuma ana ninka shi 10 wai shine aƙalla abin da ubangiji zai baka sannan duk kai aikin lada ɗaya aƙalla abin da ubangiji zai ninka maka shine wannan lada din mai koko a baka kwaɗe tak to sai a ninka maka shi ya zama 10 ina shi ya akalla za a iya ninka maka shi ya zama 20 za a iya ninka maka shi ya zama 100 za a iya ninka maka shi ya zama 200 ila sabu mai ake zai fi ila adha'afin kaseera kamar da manzo Allah ya fada za a iya ninka maka shi zuwa 700 kai za a iya ninka maka shi ninkin barkatai ba iyaka wannan ubangiji ta'ala yana yin wannan wannan duk yana daga cikin faɗar falala da rahama ta ubangiji gwaɓar falala da yake da ita sama da ta kowane irin mahaluki ka yi abu ƙwaya ɗaya ubangiji ta'ala ya ba ka ladan wanda ya yi irinsa ba iyaka ba ka yi aikin lada ɗaya ba ka ladan ƙwaya ɗaya sai dai a ninka maka shi ba iyaka kamar annabi yake cewa salatul fajr salatul jama'a tafdu salatul fajr bi 27 daraja wanda duk yayi sallah ta shishi kadai wanda yayi sallah cikin jami'i tafi wanda yayi sallah cikin shishi kadai bi 27 daraja da daraja 27 wasu sai suke fahimtar kamar in kai kai kadai ka lada daya in kai cikin jami'i kana lada 27 ba haka hadisi yake nufi ba hadisi yana nufin in kai kai kadai za a baka lada wal hasanatu bi asharati amsalha ila 700 ila adhaf kaseera wa kai sallah kai kadai in kai cikin jami'i to zai zama ta fifita akan wancan da daraja 27 wato in anan an baka 10 in kai a cikin jami'i to za a wannan 10 za ta kai 20 har guda 27 wato za a fifita ta kai ninkin 27 in an baka 100 kai kadai to in kai a can za a ninka 100 nan har zuwa 27 shi da abin da hadisi yake amma wani da kuma kai sallah mutum ka kama shi yayin sallah ya zama shi kadai yayin sallah to ladan sa ba dai ba wanda ba haka yake nufi ba Allah ya ji man ja'a bil hasanati falahu ashra saliha wannan sawa'u yayin sallah ne shi kadai ko kuwa yayin sallah ne cikin garbi wannan ladan yana nan to haka da wanda ya karanta littafin Allah duk harafi guda daya da zai karanta yana da hasana hasanan nan kuma za a ninka masa ita zuwa 10 goma nan za a ninka ta barkatai sai ce la aqulu aliful alifun la alif lam mim harf bazan ce alif lam mim harf bane domin ka dauka kalma ake nufi dauka ake harf ana nufin kalma ka dauka alif lam mim duk kalma da yake zalika kalma da yake zalikal kitabu kalma da yake a alif lam mim alifun kalma da yake harafi da yake afwan harafi da yake lamun harafi da yake mimun harafi da kaga harafi uku kenan kaga falahu biha thalathu hasanatin wal hasanatu bi ashr amsalha kaga zai samu ladan 30 akalla wannan abin da muka ce akalla domin ubangiji yana ninka sama da haka akalla abin da zai samu kenan karka ce in mutum ya ce alif lam mim ladan 30 karka tsaya iya nan akalla zai samu 30 wato ba zai kasa 30 ba daga 30 din nan zai iya karuwa ya hawa har zuwa iya yadda ba ka zato wanda shine abinda hadisin yake nufi saboda haka duk wanda zai ce alif lam mim ya karanta harafi uku kenan zalika ya karanta wasu harafa guda uku kenan alkitabu alif lam kaf ta alif ba wannan harafi biyar kenan to haka in ka duba suratul baqara harafi nawa mutum zai karanta al'amarin da yawa lalle kuma wanda ya sauka ya dawo ya kuma saukewa to hanyoyin samun ladan din suna da yawa domin bayi su yi samu guzuri mai yawa shi da annabi ya ce wala aqulu alif lam walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun abin da ka yasa ya kawo wannan don ya nuna maka cewa in an ce zikiri karatun qur'ani shi ma zikiri karatun qur'ani zikiri ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa inna hadha ladhikrun laka wa liqaumika dhikrun ay sharafun saboda haka karatun qur'ani min afdalil dhikri bal huwa afdalul dhikri ala al-itlaq babu dhikrin da yake karanta al-qur'ani al-qur'ani kalamullah maganar Allah ce ba kuma abin da ya kai maganar Allah da daraja sannan duk abin da zaka faɗa na kalmar la ilaha illallah ko kalmar tasbihi ko kalmar ta'zimi ko ka duk alqur'ani ya kunshi su saboda duk alqur'ani ya kunshi wadannan shi yasa sai zama afdalul zikri dan ba abin da bawa zai kusanci Allah da shi kamar karatun alqur'ani babu abin da zai sa wa bawa nutsuwa a zuciya ya ba shi kwanciyar hankali kamar karanta alqur'ani zuwa abinda mutum yake ciki da damuwa karanta alqur'ani zai canza masa zai cire masa wannan damuwa don haka sai ya kawo wannan dan mu fahimci cewa in aka ce zikiri ana maganar falalar zikiri to mai karanta alqur'ani yana daga cikin waɗanda suka fi kowa ambatar Allah ta'ala sannan ya kawo hadisin Uqba ibn Amir wani hadisi ne wanda shi ma yana cikin sahih Muslim hadisi ne sahihi Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi as-suffa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito daga gida mu kuma muna suffa wani guri ne a ƙarshen a bayan masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci da aka yi shi aka yi masa inuwa wanda sahabbai waɗanda suka shigo Madina ba su da gurin kwana wasu sabuwar da za su sauka ba suke sauka a nan makamin ne muballan fi masjid wani mai inuwa da sabbin suke zama a gurin wanda duk ya shigo bako bai samu masauki ba to ne yake zuwa ya zauna har ya samu masauki za ka ake kira gurin suffa ba wai wani guri ne da aka keɓance don ibada ba wasu na ɗauka kamar ashabus suffa wasu ne da suka keɓe kansu suna ta ibada a ba wai inda guri ne da ake ibada to wanda